رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك المجنون فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله. ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنوده مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته، ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويعذره على ما تقدم من إيمانه وتقواه، ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله، والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله، فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنون، أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى، وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم، فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل. ولا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله، ولكن إذا كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك. وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه، وجنوده لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها في إغواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سابوة أولا مسلا تي ميتار البركة مسلا تن عثمان ابن عفان أنا قدنك يا أتكين قلن كانوا أيو لتنن نوبوتا شابقي جوات الجماد الثانية هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دموتا جتريه إلى ثلاثين دتايا وأنكما يذوبي لي لثلاثين دتايا جوات البيار ميلادية تنبوبي لقومة أولا مجلس سينا منماك وماكو عند مكي كراتوش كل تابي بسنة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والنفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 و700. ولكم شيء درسنا أشرن لهدو كهم شجاء قدن قدن شكل لتافهم الفرقان لا سلطين أوكتشي game da abin da yake faruwa a duniya, wanda na san da dama ku sun ji wasu ma sun gani ta kafofin yada labarai masu hoto harin da Isra'ila ta kai ga wani jirgin ruwa da ke dauke da fasinjoji waɗanda ba makami a hannunsu, har ma ta kashe wani adadi na fasinjojin wannan jirgin ruwa ɗin, ta kuma kama sauran sai wani guri da su inda ba a san halin da suke ciki a yanzu ba. Sanin kowa ne a yanzu din duniya babu wata kasar da take abinda ta ga dama a fadin duniyar nan kuma ta fara lafiya ce Isra'ila, wanda kowa ya kwana da sanin haka, kusan babu wani wanda bai san haka ba. Babu wata kasar da take abinda ta ga dama na ta'addanci da cin zali da cin zarafi da zalunci, kuma take zaune lafiya tana samun kariya daga kasar Amerika a yanzu a sararin duniya duka. Babu wata ƙasa mai irin wannan gatan sai Isra'ila, ita ce ta fi ƙarfin doka, ta fi ƙarfin duk wata doka da za a duniya ta shafe ta. Kuma abinda aka sani shi ne a yanzu a faɗin duniya ta kat babu wata al'umma da ake yi wa mulkin mallaka, mulkin danniya, mulkin kama karya, mulkin zalunci da ta'addanci, wanda kusan sama da shekara 60 ana musu wannan mulkin danniya da zalunci, sai Falastinawa, wanda su ne kusan wato mulkin mallakan da ya fi kowane daɗewa a tarihin duniya kasa. Kuma har zuwa yanzu al'amarin nasu ƙara nuni yake, ba a ganin alamun haske ko kuma ga alamun cewa akwai wata nasara da za a samu a fita daga ƙarƙashin wannan mulkin mallaka. Abu na uku, babu wata al'umma a yanzu a duk duniya kasa wacce duk abin da aka gana ma za a yi mata, duk cin zarafi da cin zali da ta'addanci za a yi mata ba tare da wata an damu ga irin al'umma ta musulmi. Wata al'ummar musulmi ita ce al'ummar da jinin ƴaƴanta ba su da wata martaba, rayuwarsu ba su da wata daraja, dukiyoyinsu da kadararsu da duk abin da suka mallaka da ƙasashensu da gidajensu da gonakinsu ba su da wata kima a idon duniya. Za a kashe, za a yanka, za a kona, za a rushe, babu wanda zai isa ya yi magana. Al'ummar musulmi ita ce yanzu take cikin wannan yanayi. Abu na hudu, a duk tsawon tarihi ba a taɓa samun wani yanayi da musulmi suka samu kansu cikin ƙasƙanci da wulaƙanci da tozarta da rashin gata irin wannan lokacin ba. A da can musulmi sun gamu da bala'i, sun gamu da ƙalubale daban-daban iri-iri, amma duk a yadda za su irin yadda za su gamu da ƙalubale duk girmansa, za ka ga cewa suna da sakewa kuma suna da fasahar kuma akwai abin da za su iya yi. Amma dan da yanzu, a da can musulmi suka yi tuntuɓe su faɗi a da za su riƙe, musulmi suka yi gangaɗi a da za su farka, suka yi bacci za su tashi. Amma yanzu kusan kana iya ka ce al'ummar musulmi ɗin kamar mata mutu, addininta shi ke da rai, kuma shi yake ta yawo yana yaɗuwa yana shiga saƙo-saƙo da lungu-lungu ba dan yana da wani gata da yake ba shi wannan damar ba, a'a shi kansa a cikin saboda ɗabi'arsa da sinadarin da yake ɗauke da shi, shi yake yaɗa kansa. Amma ba ƙarfin masu shi ba, ba ƙoƙarinsu ba, ba kasa-kusinsu ba, ba haɗitashensu ba ne. Inda a ce ƙarfi na dukiya ko na mulki ko na soja ko na siyasa zai sa addinin musulunci ya ci gaba ya yaɗu, ba tuni an zama maganarsa, don ba shi da wannan damar, ba shi da wannan ƙarfin, ba shi da wannan martaba ɗin. Saboda haka addinin musulunci kusan saboda ɗabi'arsa da yanayinsa da yadda shi kansa yake, wannan shi ne yake sa shi yaɗuwa. Amma al'ummar da za ta ɗauki wannan addini ta yaɗa shi kusan ba ta da wannan damar a yanzu. Abu na biyar, al'ummar Larabawa wanda da su suka yi daɗin wannan addinin, su suka kai su ƙasashe daban-daban suka yaɗa shi a duniya, suka zama abin alfahari a tarihi. Kusan a yanzu Ubangiji ya jarrabi wannan al'umma da shugabanni waɗanda ba su san ya kamata ba, shugabannin da ba abinda suka sa a gaba illa tare kujerunsu da tsare kujerun da suke kai don kada su fita daga hannunsu, suna buƙatar su ci gaba da mulkin al'ummominsu
ba iyaka in ma mutum ya tsufa ko ya ga ya zo mutuwa yayi yadda zai yi ɗansa na cikin sai ya gaji shi. Don haka sun yarda sosai da al'ummarsu, sun yarda sosai da arzikin ƙasarsu, sosai da karamarsu, da mutuncinsu, da ɗaukakarsu, da darajarsu, da tarihinsu, da al'adunsu. Sun yarda su sayar da waɗannan kakaf don su tsare kujerunsu. Al'ummar Larabawa ba su taɓa samun kanta cikin irin wannan matsayi ba, ta yadda shugabanninta suka zama masu kozarta ta irin wannan lokaci. Kowa ya san yadda ƙasashen Larabawa suke. Ba za ka ce ita su kansu talakawa waɗanda ake mallaka ba, ba za ka iya cewa babu ruhin addini tare da su ba. Har yanzu akwai ruhin addini tare da su. Duk inda ka je za ka ga cewa su suke riƙe da linzamin tafiyar. Har yanzu to amma shugabanninsu na can sama kusan gaba ɗaya sun lalace, da su da Yahudawan kawai suna da Yaraba, wanda za a ce da shi Muhammad, wancan kuma a ce da shi Netanyahu, ko a ce da shi Ehud Barak, ko wani abu. Amma dai wajen azarda da manufa da tunani duk kusan abu ɗaya ne, babu bambanci. Abinda ya faru yau kusan kaga da wani hargitsi ne da wani tada kura da Isra'ila ce kai za ta iya yin sa a duniya, kuma ta kwana lafiya. Duk wannan harariyar da ake kai ba na jin wani abu zai biyo baya na a zo a gani. Za a yi harariya ta ɗan lokaci amma za ta lafa. A yi kamar ba a yi ba, tunda dai Amerika har zuwa yanzu tana tare da Isra'ila, tana ganin kuma Isra'ila ta fi ƙarfin wani ya taɓa ta a kyale shi. Jirgin ruwa ne, ko ce jiragen ruwa ne wanda suka taso mafi girman jirgin ruwa ɗin shi ne wanda yake na taki, wanda yake ɗauke da mutane kimanin 750, wanda suka fito daga ƙasashe kimanin 40, kuma mutane ne wanda suke mabiya addinai daban-daban, ba wai musulmi ba ne tsantsansu. Akwai turawa waɗanda suke kiristoci ne, akwai musulmi, akwai musulmi, haka dai duk akwai a ciki. Da haka su abinda ya taso su shi ne su kai ɗauki zirin Gaza, wanda yanzu sama da kwana 1000 yana ƙarƙashin takunkumi na duniya. Zirin Gaza wanda musulmi ne a ciki kimanin 1.5 miliyan, an sa musu takunkumi, ba shigar da kayan abinci, ba shigar da kayan magunguna, ba za a shigar da kayan gine-gine ba, duk da wani abu da ɗan adam yake bukata ya rayu an sa takunkumin, ba za a shigar da wannan ba. Kuma takunkumin da duk ƙasashe suka ba da haɗin kai wajen zartar da shi, har da ƙasashen Larabawa na musulmi waɗanda suke maƙotata da zirin Gaza, irin Isra'ila, irin Masar, wanda da kuma irin su Jordan, duk sun ba da dama a ci gaba da zartar da wannan takunkumi ga al'umma ta musulmi kimanin 1.5 miliyan. Ba don komai ba saboda Hamas sun ci zaɓe, wannan shi ne laifinsu, don bai za su zaɓi Hamas. Tun da Hamas tana sunkuru wajen kai hare-hare ga Isra'ila, to don mene ne su mutanen Gaza za su je bukara'a sun zaɓe ta, bayan kuma an ce da bukara'a za a yi? Wannan shi ne laifinsu. Aka mai da wannan ziri ya zama wani wawa keken kurkuku da za a sa su a ciki a rufe. Yara ƙanana suna mutuwa, tsofaffi na mutuwa, ba magunguna, mutum yana rashin lafiya, an rubuta masa magungunan da zai riƙa sha, wani ana buƙatar duk bayan awa ɗaya biyu sai ya sha maganin nan, babu wannan magani, haka ana gani suna mutuwa. Ta kai rami suke yi ta ƙarƙashin ƙasa kilomitoci masu yawa don su samu su faɗa cikin ƙasar Masar, su samo kayayyakin abinci da kayayyakin magunguna su shigo da shi ta ƙarƙashin rami. Rami da za a yi shi kilomitoci masu yawa don a samo kayan abinci ya fito ta cikin rami a shigo da shi cikin gari, jama'a su samu. Yanzu ta kai ita kanta ƙasar Masar za ta zuba guba a cikin wannan ramin, matasa 80 da suke aikin wannan haɗaɗɗen da su ta mutuwa. Banda Isra'ila za ta riƙa jewo da babbai ta sama tana fasa wannan rami tana kashe su. Don haka wasu abin ya dame su, tunda duniya an kasa yin komai, sai suka ga ya kamata su rika ɗiban kayan abinci da ainihin kayan abinda magunguna suna shiga da shi wannan zirin Gaza ɗin, domin taimaka wa mutanen da suke ciki. Ba wai makamai za su kai wanda za a yi Isra'ila ba, abin dubu biyu ba, a kayan abinci ne. Don haka waɗannan jiragen ruwa suna ɗauke da kimanin 10,000 na kayan abinci da magunguna da kayan gine-gine har da kekunan gurabe wajen kimanin guda 500 har da kayan wasan yara. Yaro ya san cewa shi ma mutum ne. Wannan shi ne abinda waɗannan jiragen ruwa suke ɗauke da shi. Sun taso wanda ana sa ran a yau ne za su isa tashar jirgin ruwan da za su kai inda za su Falastina za su karye su. Amma Isra'ila tun jiya take cewa kalubalanta ta ake yi, kuma wannan abin da suke so su yi tsokanarta suke, don haka ba za su kyale su ba, za ta ɗauki wani matakin da ya kamata ta ɗauka tun da sun yarda su yi taho magana da ita, to ita ma ta ce da su cas za ta yi. Wannan magana ce wacce suka yi ta, saboda yaɗa labarai suka nazarta aka faɗe ta, ana wanda ya damu. Sun taho sauran ɗan awanni kaɗan yau da sassafen nan, wanda a yau ake tsammanin za su kai inda za su kai. Amma sojojin Isra'ila suka yi musu diran lekiya, suka riƙa harbe su, sun karkashe wajen mutum 19, sannan wajen mutum 26 suna nan sun jikkita, sannan sauran kuma an kama su an je an tsare su. Isra'ila ta fito ta ce ‘yan ta’adda ne, domin bakinsu ɗaya da Hamas. Da haka ita ‘yan ta’adda ta tayar abin nan. Akwai Turawa da yawa da ƙasashen Turai daban-daban, don ƙasa kimanin ƙasa 40 ne, wato ƙasashe 40 ne suka haɗu a cikin wannan jiragen. Amma Isra'ila ta kai musu hari ba tare da ta damu da cewa menene zai biyo baya ba, don ta san daga abin da zai iya biyo baya na a zo a gani. Za a yi surutu, kura za ta tashi, da ƙasa za a duniya za ta turrike, a yi maganganu, ƙasashen Turai su kirawo abin da jakadojin Isra'ila da ke ƙasashensu su nuna musu rashin amincewarsu da abin da Isra'ila ta yi. A ƙasar Sweden ta kirawo, ƙasar Germany ta kirawo, ƙasar Spain ta kirawo, ƙasar Norway ta kirawo, da sauran ƙasashen Turai sun kirawo ƙasar take haka, sun kirawo jakadojin Isra'ila sun nuna musu rashin jin daɗinsu da abin da Isra'ila ta yi. Amerika ba a tsammanin za ta yi wani abu. Ƙasashen Larabawa sai bayan awa uku da waɗancan ƙasashen na Turawa sun motsa, sannan Egypt sai bayan awa uku, sannan Egypt su ma suka kirawo wanda ya kamata a su a ce korarsa suka yi. Ba wai kirawo shi za su yi ba, su nuna su ba shi takarda cewa ba mu ji daɗin abin da in ƙasashen Turai sun yi haka, su kuma kamata in sun kirawo shi suke sun kore shi da ƙasar da shi da tarkacensa gaba ɗaya. Amma wannan ɗin ba kirawowa ba da su yi ba, sai bayan awa uku da waɗancan sun yi nasan nan su suka yi nasu. Ƙungiyar ƙasashen Larabawa sun nuna cewa abin nan da aka yi ya nuna Isra'ila ba ta da niyyar wato samun zauna a tattauna zaman lafiya ko a samu zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Wanda ya kamata a ce tun tilida gaban nan sun fahimce shi, bai kamata a ce yanzu ne, tunda abin da Isra'ila ta yi a baya wanda ya lafi wannan muni, abin da ta yi a Gaza a baya ya lafi wannan muni. Amma bi da haka abin da ake faɗa, Faransa abin da sai ta yi ta yi Allah wadai da wannan kai hari da Isra'ila ta yi wanda ya wuce iyaka, wato da ta kai harin da yake daidai wa daidai da ba matsala, amma da take ta ɗan ƙara a kan yadda ya kamata ta yi. Abinda Faransa ta faɗa kenan. Ƙasƙasar Lebanon da yake take wakilcin yankin Asiya a Majalisar Tsaro ta Duniya suna cewa za su shigar da motion a Majalisar Tsaro ta Duniya a UN domin a yi Allah wadai da Isra'ila, kuma a kafa kwamitin da zai yi bincike a kan wannan. To amma ana tsammanin da zarar sun shigar da wannan ƙudurin, Amerika za ta hau kujeran baki. Duk kujeran bakin da Amerika ta hau a tarihin kafuwar Majalisar Ɗinkin Duniya yana da alaƙa da kare Isra'ila, wanda kujera ce daman ta zalunci. Ya za a ce duk duniya ƙasashe wajen 100 da wani abu su haɗu a kan sun yarda abu a yi kaza, in ɗaya ya ce bai yarda ba kuma shi kenan ba za a yi ba. Wace irin al'umma ce ake da ita yanzu a duniya? Wani irin zalunci ne wannan? A ce wasu ƙasashe biyar duk duniya in za ta yi ta ce yadda ayi abu in kasar na in kasa ɗaya daga cikin biyar ɗin ta ce ta ɗaga hannu suka ce a'a shikenan ko ba zai yi ba. Ya kamata wannan zalunci ma a ce duniya yanzu ba ta amince da wannan ba. To sai ba ta ana jiran cewa ko da na banan ta shigar da wannan kudurin Isra'ila a jirgin Amerika za ta karar da shi. Da kalma ɗaya ita ce kalmar no shikenan ta karar da wannan kudurin. Wasu sun ruga a jam'iyyar al'amma ta majalisar ɗinkin duniya wacce ba ta da wuka da nama illa iyaka ta yi ƙuduri amma ba zai zartu ba a zai a ce a yi Allah wadai da Isra'ila. Saboda haka a gaskiya musulmin duniya suna cikin wani hali kuma babu waɗanda suka jefa su cikin halin da suke ciki illa shugabanninsu. Kowa da nan abin da yake kusa da shi shi fi damunsa. Mu na mu shugabannin muna dai ganin da abubuwan da suke suna abin da ya damu to duk inda ka je duniya haka ne. Ko dai siyasar waje ko siyasar cikin gida. Idan ku jiya ku ko musulmi ne to a siyasar waje kuma za a nuna ku ba ku za ku da yanci za ku da haƙƙi ƴan uwanku ba su da haƙƙi. Nunan da ake takuɗe ake gauraye duk da sun sanda aka zo lissafi za a ce musulmi su suka da yawa amma yawan banza ne yawan tsuntsiyar da ba shara shugabannin wannan baya daga cikin abin nan. Zaka duba abin da yake faruwa yanzu a kasan nan ba wani shugaba babba da za ta je ta gaya mata cewa mu fa musulmi ya kamata mu ma a riƙa neman mana ƴanci mu a riƙa karɓo mana haƙƙin mu. Da ka je da maganar zai taka ba mulki ya ce kai ba ka san Najeriya ta kowa da kowa ba ce ga za ka kawo maganar addini. Amma shi kai ɓangaren yana harka yana kuma duba addininsa. To kaga wato matsala ɗin duk kusan iri ɗaya ce illa iyaka kai da taka ta kurkusa za ka fi jinta. Amma in ka koma ka kalli tsarin duniya ɗin gaba ɗaya don haka ake duk kusan matsalar da ake fama da ita kenan. Don haka a yanzu kusan kafofin watsa labarai rahoton nan da ake ta bayarwa kenan. Isra'ila kuma sun fito sun yi jawabin cewa ai waɗannan mutane ƴan ta'adda ne ba sun zo ne da wata da wani ƙudurin taimaka wa bil'adama ba a ta'addanci suka zo nan bakin su ɗaya da Hamas kuma ma su suka fara kai mana hari ka duba da Allah su suka fara kai mana hari don haka sojojin da kare kansu ne suka yi da ba sun yi amfani da ƙarfin da ake cewa sun yi da shi ai da waɗanda za a kashe sun fi haka. Abin da Isra'ila suke faɗa kenan ƙazi da suka yi da suka yi tare da injiri da mun yi amfani da ƙarfi to da waɗanda za mu kashe sun fata da mun yi amfani da ƙarfi ba illa ya ta mun fara kanmu saboda su waɗannan mutane sun fito da wukaki da kayan cin abin cokali da yaƙi da wayo da wayo da ya kan kuma komai da rada bindigogin mu muka harbi sai da kuma akwai sojojin mu da aka jiwa rauni wasu an tsaka musu wuka ba ka fara kanmu mutum. To wannan magana da ta faɗa yanzu ita ce za ka samu shiga kuma a ce ai kara kansu suka yi mutane suna cikin jirgin ruwa kundiran musu da kun saukar musu da sojoji ta sama ko ku ce wai a abu aka kai hali kuma wani wannan magana ai ta ga wannan ya fi komai na ciwo rena hankali wato a yi maka ta yi kuma a rena na hankali saboda haka babu abin da ya kamata mu ina mu su gaba da yi wa ɗan'uwan musulmi addu'a duk inda suke Allah ya ɗauke sun ke ɗora su akan abokan gabansu da za su nasara kuma ubangiji ya doge mu ba dan halin mu ba ba dan halin mu ba ya tausaya mana ya fitar da mu daga cikin wannan ƙangin da muke ciki Allah ya ɗauke sun ke laɓɓaka mana. Mu koma Al-Furqan daga ina ka fara karatun ne وكذلك المجنون فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله. ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتي به أو أتى به في حال إفاقته ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. wai sayin ibn taymiya ya dauko magana akan batun mahaukata, saboda a tarihin da littaka a gurin sufaye ta kanta hauka wata alama ce ta wali, wato a zamanin mahaukaci yana ta wasu sumbatu da wasu surutai da kazanta da datti, to ana iya ba shi matsayin wali a ɗaura shi akan wannan kujera. Ana ganin kamar ma sharaɗin wali ya zama mahaukaci mahaukaci, yana wasu na dangane da na hauka na rashin hankali wanda ba su dace ba, sai a ce cikin jazaba yake majazubi ne, duk wanda ka ga an sa masa wannan lakabin majazu a tarihin sankara karatun talatin, to ka tabbata yana da alaka ko shi ko wani nashi a cikin danginsa suna da alaka da irin wannan hauka-haukan wanda suke yi, kuma ana yi wa mutum lakabi da cewa shi majazubi ne, wato ubangiji ya fizige shi ya ja shi wajensa, saboda haka ya samu wata karama da ɗaukaka da walittaka wacce ya ɗaga mutane da ita. Ibn Taymiya yana so ya rushe wannan ƙudurin. Idan ka duba Tabaqatul Awliya, Jami'u Karamatul Awliya na Abdulwahab Ash-Sha'arani, ka riƙa ganin tarihin irin waɗannan mutane daban-daban waɗanda suke mahaukata ne, amma kuma ana ɗaukarsu manyan waliyyai, suna wasu surutai da wasu tasarrufat waɗanda masu hankali ba za su yi ba. A yanzu haka a cikin tarihin sufanci za a ga wasu mutane waɗanda sun sha shiga asibitin mahaukata a yi su maganin hauka, amma kuma su ne manyan jagorori a cikin tafiyar. Yanzu Abubakar Shibli wanda jagora ne a tafiyar sufanci, inda za a yi maganar sufanci to dole ne wanda ya san sufanci na haƙiƙa ya san suwaye iyayensa, to ya san Abubakar Shibli a cikin tafiyar. Almajiri ne da Junayd Sayyidu Ta'ifa, Junayd ibn Muhammad wanda ake cewa da shi Sayyidu Ta'ifa, to Shibli almajirinsa ne, yana daga cikin waɗanda suke hauka wani lokaci gaba ɗaya ma hankalinsu ya rabu da su, su riƙa wasu surutai, su riƙa wasu maganganu waɗanda ba su dace ba. Akwai sanda in hankalin nashi ya rabu da shi ya fito yana hauka a cikin gari, yara ma su kama shi su aske masa har gefe ko su aske a kwashe shi a kai shi asibiti, daga baya a yi masa magunguna ya ko faɗo ya dawo. Sau biyu ana shigar da shi asibitin mahaukata ana yi masa magunguna mahauka, amma kuma babban wali ne. To lokacin da yake cikin halin hauka ɗin nan zai yi ta baragada da sunki da hutu, yana faɗan maganganu na rashin marasa kan gado na rashin hankali, to kuma waɗannan maganganun a gurin wasu maganganu ne na arifi, don haka magana ce ta arifi da yake yi ya kamata ta zama hujja a tafiyar sufanci, wanda bai kamata ba a ce mutumin da yake mahaukaci, wanda yake mahaukaci yaro ƙarami ne mumayyiz ya fi shi, yaro ƙarami ɗan shekara goma ɗan shekara sha ɗaya wanda bai balaga ba, wanda yake da hankali ya fi wannan, don shi wanda yaro zai iya ibada, za a sa shi ya yi sallah, za a sa shi ya yi azumi, za a iya yin hajji da shi ya yi hajji, duk da yaro ne bai balaga ba, Allah kuma zai karɓa. Hali hada hajjin kala na'am wa lakil ajr, muru auladakum bis salati li sab'in wa adribuhum 'alayha li 'ashr. Annabi ya umarci a sa yara su sallah kana shekara bakwai, sannan kuma a dake su ba umma su ga su shekara goma. Kaga waɗannan sun ƙara mahaukaci wanda rubi'a anhul qalb, shi imanin sa bai inganta ba, ibadar sa bai inganta ba, to wanda ibadar sa da imanin sa bai inganta ba ya za ya zama wali kuma, ta yaya har zai zama wali, ba kuma ma ya zama ƙaramin wali, bai zama babban wali, har ya rika zama maganganunsa ta zama su zama maganganu ne na arifi, wai masalin Allah wanda ya ƙure ya ƙware a cikin harkar sufanci ya ƙure kuma. Kaga wannan shi ne yake rarrabe maka tsakanin abinda ake nufi da wali a littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yadda magabata na ƙwarin suka fahimta, da kuma wali a tafiyar ɗariƙun sufayi. Wali a gurin tsarin sunna wal jama'a shi ne wanda Allah ya sifanta a la'in da auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun, waɗannan su ne waliyai a gurin ahlus sunna, kuma imani da taqwa babu yadda za a yi su tabbata tare da mutum yana mahaukaci. In yana mahaukaci rufi alqalamu anhu, kamar yadda manzo Allah ya ce rufi alqalamu an sarwa anil majnun hatta yafi, an ɗauki alqalami na rubuta alhaki ko lada daga kan mahaukaci sai ya bar hudu ya dawo hayyacinsa. Saboda ka gama da kallon gani bari har ma ka ba shi wani matsayi ka ɗaura shi ta kujerar walittaka, ballanta da ma a cikin sha'anin walittaka ɗin ka ɗaga shi sama, babu shakka wannan ba zai taɓa tafiya daidai da abinda alƙur'ani ya sifanta da su hudu wali ba, da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta na sifar wali wanda yake kusantar Allah da ibadu wa wala zalu abdu taqarraba ilayhi bil nawafil hatta uhibbu taqarrub ila Allah bil nawafil ka kusanci Allah da nafil kullu ai ba zai yiwu ba sai da hankali wanda yake ba wakaci in ma yayi iska yayi banza ba za a taɓa wajen saboda hankali wala abin da wanda sai da shi ne ake karɓar ibada sai fa za ka an tafar fito da inda aka zo sharaɗin ibada in aka zo sharaɗin azumi sharaɗin hajji za ka ji ana cewa al'aqlu wato hankali ba ka wanda ba ya da hankali hajjin sa ba ta yi ba wanda ba ya da hankali azumin sa sallar sa ba ta yi ba na wanda ba ya da hankali tunda zakka ita ta ta'allaka ne da dukiyar ba da gangar jikinsa ba sai a fitar masa da zakka daga cikin dukiyarsa amma duk ibadar da zai ga bayar da ita da gangar jikinsa ba za ta inganta ba saboda shi ba ya da hankali da haka a zakka ce ba za ka ji an shaƙanta a cikin zakka a ce mai dukiyar ne zan mai hankali ba tunda a nan ita wannan ibada ta ta'allaka ne da dukiyar ba da shi mai dukiyar ba shi yasa za a fitar da ita daga dukiyar yaro za a fitar da ita daga dukiyar ba wani kada ba ka gama mu yadda za a yi mawukaci ya zama wali wannan shi yasa Ibnu Taymiya ya ɗauko wannan batu saboda akwai wanda sun shahara a tarihi da wuta irin su Abul Husayn al-Nuri sarki bastara da cikin littafin waliyai na sufaye Abul Husayn al-Nuri mawukaci ne amma sufi a ba wali ne da ba irin su Abu Bakar al-Shibli mawukaci ne amma wali ne babba ya kan yi hauka wani lokaci ya dawo hayyacinsa wani lokaci kuma ya koma cikin haukansa haka da akwai irin su Ibnu Qassab shi ma mawukaci ne akwai irin su Muhammad ibn al-Adl wanda kusan shekara guda ba a sallar jam'i ba a sallar juma'a in ba mawukaci ya za a musulmi da ya yarda da Allah kuma yin shekara guda ba a sallar kuma ga wanda mawukaci ne amma kuma yana cikin wani akwai ash-Shaykh ash-Shurbini ash-Shurbini mawukaci ne da ɗai shi baya fita baya sallar jam'i baya sallar juma'a ba a taɓa ganin shi ba a sallar jam'i ko a juma'a wata rana fuka haɗu suka haɗu tunda ana ganin babba ne jahilai sun mai da shi wali amma kuma baya sallar jam'i ba a ganin shi a jam'a ana sallar da shi ba suka matsa ya ce shi ba al'ada ta bace ta zo mu tafi juma'a ya ce ba al'ada ta bace laifin zalika ne bai ada ha suka matsa yake to tunda kun matsa yau zan je to ka tsaya ba ku ci ne amma ta da masala nan a cikin jami'u karamatul awliya na ana ta cikin waliyi akwai a cikin littafin al-Badr al-Talib na Shawkani yana ba da labarin wani waliyi wanda aka ce waliyi ne sunan shi Muhammad ibn Husayn a lokacinsa an ce ya nuna karamomi daban-daban da aka yi ta kawo aka ta rubutawa to daga cikin irin abin da ya faru akwai ɗansa an haife shi da zubi wato ya haife shi ba wukaci amma ba ce ba a aka ce wuli da majuzuban to cikin sarakuna waɗanda suke girmama uban wata rana ya shi wani sarki wanda yake shagiri ne ya shigo gidan shi uban sai wannan majuzubin yaron sai ce wannan ba namiji bane mace ne sai uban ya fusata ya za ka ga ya sarauta irin wannan magana sai shi ne sarauta ya ce a karbi da shi bai sarauta ana kira shi al-Amir ibn Qattan sai ce ka kyale shi sai ce kai mun addu'a yake ce wannan yaron ba hukunci yi mun addu'a gemu ya fito mana shi ke nan sai yaron ya tofa yawo ya yi taki ya tofa a hannunsa ya tsohon majina a hannunsa ya kama fuskar mutumin nan ya shafe ta duk da damale ta da majina da yawo wai shi ke nan sai gemu ya fito da ya je gaban sarki ya tashi wani a aka haka ya ce ai kaji karamar da na samu a gurin majazuri wani yaro ma hukunci to haka za su rika gaya maka cewa su ma hukuntar da suna da karamomi saboda ka ga yanzu duk sanda wani ya damu yake da damuwa sai ya je yaron ya tuba masa yawo a fuska shi ke dai shi ya hari ya samu wato maganin matsalarsa to yi wannan yana da yawa a cikin tarihin waɗanda ake cewa sufaye sun mai da hauka shi kansa wani juz'i da wani yanki ne na walittaka to wannan istisha ibnu taymiya ya jiho wannan magana yake tawakkalika al-majnun haka nan mahaukaci fa inna kaunahu majnunan yunatiru an yasiha minhu al-iman wal ibadat kasancewar sa mahaukaci wanda ya ci karo da a samu imani da ibada sun inganta daggare shi tun da mahaukaci ne allati hiya shartu walayatillah wanda imani da ibada sharadi ne na walittaka mutum ya zama waliyin Allah sai ya zama mu'mini da ibada ومن كان يجن احيانا وان يكي هاكا شيوا وان لوكشي ويفيق احيانا وان لوكشي كوي فالفضل اذا كان في حال افاقته مؤمنا بالله اذا لا تسأل في لوكشي ديكي فرفضوا ينا من ايماني دا الله دا منزلزة ويؤجل فرائض ينا بعد فر الليل ويجتنب المحارم ينا من سنتر حرامه فهذا اذا جن فقلوا ان لوكشي دي هاكا شي لم يكن ذنوبه مانعا من ان يثيبه الله على ايمانه وتقواه هل كنت بزي هلا ابنجي يباشي لا اكل ايمان سبق ورنسة الله ده الذي اتى به في حال افاقته ايماني لقران الله وان دييسوا لكشن ديكي شكيون حلق لن تتحيي شوصا ويقول له من ولاية الله بحسب ذلك وربنا ما تقول بي يلا دون اتكر الله يلا دون اتكر الله wato lokacin da yake a cikin halin hayyacinsa ya zama mu'mini ne ran Allah mai taqwa mai yin ibada mai gujewa haramu to wannan a yau wannan yanayin wali ne sai ka tunce wata ya harka ce bai hana Allah ya bashi wancan lada din na abubuwan da ya lokacin yana cikin hayyacinsa wanda kazalika man qara alayhi al-junub ba'da imanihi wa taqwahu haka nan wanda ya samu hauka bayan إيمانا سبت قوتها فإن الله يصيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه وبنجد إلى باش لادا يباش لادا يساكا كامتا أتن أبندا يزباتا ويزباتا لإيمان سبت قوتها الله وإن ذا ينا نهنكلي لشيء يصلى ينا أدوي ينا أيوك إبادة ينا نسان تحرام سيكوا لجبايا الله يجعل بيشي دا تقل هنكلي wannan bai hana abubuwan duk da yi na alkhairi a baya ubangiji ya bashi ladansu kasancewa ya hauka ce ba zai share masa ba zai goge masa abubuwan da yi na imani da takawa da tsoron Allah da ibada na baya ba wannan baya rushe abin da ya gabata na baya fa'ala hadha to bisa ga wannan bayani kamar azhara walayata wanda duk zai nuna shi waliyi ne wa huwa la yu'addi al-fara'id wa la yukallimu al-maharim amma kuma baya aikata farillai baya nisantar abubuwan da Allah ya haramta sannan kuma yana nuna shi waliyi ne bal kad ya'ti bi ma yunaqidu zalika bal ya ba iya yin abin da ya saba wa tsoron Allah din zai iya aikata haram zai iya yin wasu maganganu na kafirci lam yakun li ahadin an yaqula hadha waliyullah bai dacewa ga wani ya nuna wannan mutum ya ce waliyin Allah ne fa inna hadha illa yakun majnunan wannan in bai zan mahaukaci ba bal kana muta wallaha min ghairi dunub ya zan mai kirin samun haukan nan ne wato hankalin sa larabuwa da shi wani lokaci amma ba wai haukaci yayi duka ba an kana yaji ba abu ne bil dunub tarakan ko lokaci haukan ya same shi wani lokaci hankalin sa ya tafi yayi zuwa shi kokowa daga baya kuma ya dawo cikin hayyacin sa wa huwa la yaqumu bil fara'id kuma baya aikata farillai bal ya taqidu annahu la yajibu alayhi ittiba'u rasul bal baya ganin ba wajibi bane sai yayi manzon Allah biyayya fa huwa kafir to wannan kafiri ne wannan tukar dai ba hankalin sa ne yake tafiya wani lokaci ya dawo ba yana cikin hayyacin sa amma bai yi imani da Allah ba bai yi imani da manzon Allah ba yana ga ba wajibi bane sai yayi imani da manzon Allah ba ga sura wasu maganganu wanda mai gera da manzo Allah bai kamata yi su ba wanda ya san da yake imani da Allah bai kamata yi kamar yanzu shi ne akwai inda yake cewa Allah in ban da ka batsa min in ambace ni tare da kai in ya zo kalmar shahada ka sa kalmar shahada zaka ce ashhadu an la ilaha illallah bangare na biyu ka cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ce Allah ban da ka sa ni ka batsa min sai na kare ni tare da kai da zan faɗi karshen ba wannan bayan kali ne fita billa hada ya koyi da shi laula annaka amartani an azkura ma'aka ahadan ma zakartu ma'aka ahadan ba dan ka sa da in na zo sai shahada in faɗo to ya za ka zama mu'mini baka yadda da risalar manzo Allah ba taba zai yi ba ka ce kana san Allah amma kuma baka yarda da sakon da Allah ya ba wa manzonsa ba baka yarda Allah bai zo bane da Allah ai karshen kalmar shahada din abinda ake tabbatarwa shine Allah ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka yarda Allah ya aiko shi ba kai yake yi ba wannan shine abinda ake tabbatarwa ba wai kai ake shi ma Annabi Allah bane bare ka ce kai shirka ka tabbatarwa da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam uluhiyya ko rububiyya ba wannan kai ba abinda ka tabbatarwa da manzon Allah shine abinda Allah ya tabbatar maka shine zaman towa ta manzon Allah kuma babu wanda zai zama mulmi sai ya tada manzon Allah duka dan kaga ashe yace shi da ba dan Allah ya matsa masa ba da ba zai kara sa kalmar ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga ai bai bada mu da manzon shi manzon Allah kaga irin su su suke ganin kawai kai tsaye daga Allah suke karba ba su bukatar wasuka kawai a zuciyar su zaka ga musu abu daga Allah ne kai tsaye haddathani qalbi ar-rabi yana ganin kowa yana bi yana wani rana gefe dai amma shi kai tsaye yake samu sakon sa daga Allah to kaga wannan din ba ya zan mutum ne mai tadin hankali ba yana yin abubuwan sani da hauka wanda hauka uzuri ne da za a dauke masa alƙalami saboda shi din ba wannan bane to wannan kafiri ne la musulmi bane wa in kana majnunan batilan wa zahiran kadirtafa anhu alqalam in kuma ya kasance wato mahaukaci ne a baɗini da zahiri kadir ta ba anhu alqalam an ɗauki alkalami da kansa a zahiri da baɗini mahaukaci ne don haka yana yin abubuwan sa ne cikin hauka cewa bai san yana yin su ba yana an ɗauki alkalami da kansa babu batun a rubuta masa zunubi ko lada ta haka wa in lam yakun mu'aqaban uqubatal kafirina to wannan duka da zai zan an yi masa ukuda irin ta kafirai ba da shi ne yana furta kalmomin kafirci da zai zo magana ta shibli irin su ibnu taymiya tana ganin a cikin halin hauka suke yin ta wato tunda mutum ne mai taɓin hankali in ya shiga cikin taɓin hankalinsa ya bugu to zai furta irin waɗannan maganar wawaye ko zai ɗauka magana ce ta arziki sai ya zama abin koyi kuma to kaga in ka yi masa uzuri cewa yana yin abin cikin hauka ne da rashin hankali ba cikin yanayin sa yake abinsa ba to duk da haka wannan ba za ka sa shi cikin waliyai ba falaysa huwa mustahiqan lima yastahiqu ahlul imani wattaqwa min karamatillahi azza wa jalla duk da haka bai cancanci abinda masu imani da takawa suka cancanta na karama ta ubangiji ba ka ce da shi waliyai waliyi duk da haka ba shi uzuri ka ce ba hukunci ne haka kuma wanda aka haukata ya zama hukunci ya rika wasu maganganu za ka ba shi uzuri ya riga ya zama hukunci da rere abinda ya yi a baya na laifin fuka tuna nan duk wani wata katobara da ya kafin haukan ba kawai haukan ya kankare kamar yadda haukan ba zai kankare masa imani da takawarsa ba to haka da katobara ya yi sannan daga baya hukunci to haukan ba zai sauke masa wancan katobarar ta farko ba tana nan sai dai kawai abinda zai yi biyo bayan haukan shine ba za a rubuta masa ba wannan shine ya kamata a fahimci wannan da haka wanda zai iya shiga sallah ya haukaci to za ka duba yanayinsa kafin ya shiga sallah din ya haukaci in ya shiga sallah suka haukata shi ya zo yana wasu abubuwa na hauka wanda ba zai anhu alqalam amma kafin ya haukace din da ya yi idan ya yi shirka wannan abin da ya yi kafin ya zama haukaci alhakin wannan abin da zunubin wannan abin yana kansa zaman tuwon sa yanzu mahaukaci bai sauke masa wannan nauyin zunubin ba yana da kansa idan kuma a mutumin kirki ne rudansa aka yi saboda jahili ne bai san komai ba aka nuna masa ai za ka kara samun tsoron Allah da takawa aka zo aka sa shi daki aka hana shi ci da sha aka rika dandu masa tukila kwana da kwanaki al'amura suka rikice har hauka ya fara hawa kansa to yana dan abin da ya yi na imani da takawa a baya ba za a share masa ba sannan abubuwan da suka biyo bayan haukacewarsa na saban Allah da shirka da aikata haram wannan ko ba za a kama shi da wannan ba saboda yanzu an ɗauke masa alƙalami to shi ne yake cewa wanda ya zama mahaukaci ne a baɗini da zahiri wato da gasken mahaukaci ne ba haka haka nan akwai da za ka yi tsaro da hauka a wajen ba mahaukacin ba ne suna da hankali in za ka taɓa kayan su ba su tsare ka ba amma kuma zai su riƙa nuna mutane ai sun haka haka ne a zahiri suna da hauka amma a baɗini ba haukan ba ma hukunta ba ne to kaga waɗannan kai a zahiri abinda ka gani za ka yi musu hukunci da wannan ubangiji kuma zai kama su da abinda ya sani na su na zama baɗini in za ka in sun yi kafirci ubangiji zai kama su da kafirci, in sun yi saƙon Allah ubangiji zai kama su da wannan. Shi da zala ya ce fa la yajuzu ala taqdirai da an yi wata fi an ya taqida fihi ahadun annahu waliyullah, bisa taqdiri guda biyu ko dai ya zama da gaskiyar ma'aikaci ne wannan ba zai yi ba ya zama waliyin Allah, ko ku a'a ba ma'aikaci ba ne amma kuma yana yin abubuwan da suka saba wa musulunci ba zai taɓa zama waliyi ba. Walakin in kana da muhalatun fi ifaqatihi, malai ce idan yana da wani yanayi, in yana a cikin wani yanayi na shi lokacin da yake ya farfado baya cikin hauka, kana fi mu'minan billahi muttaqin, ya zama mai imani da Allah mai tsoron Allah, kana lahu min walayatillahi bihaqqi bi zalika, to wannan waliyin Allah ne gargadan hakan, wato gargadan abin da yake da shi na imani da tsoron Allah kafin ya zama mahaukaci. Wa in kana lahu fi hali ifaqati zai kufrun aw nifaqun, in ya zan lokacin da yake wato ba cikin haukansa ba, yana da kafirci ko munafici, auka da kafirin ko bayan kafirin ne, aw munafiqun ko munafikin ne, sun makara alaihi durur, sannan kuma ya zan ya haukaci daga baya, fa hada fi min al-kufr wal nifaq la yu'aqibu ma yu'aqibu alayhi, to wannan kafircin nashi da munafici yana nan kuma za a masa hukuma a kansa. يظنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته بمهكا أو كنسا بعضي كان كريمة أبين بيئيلا بوكة ينا شكو وتحال ينا شكو ينا ينسى حال أبين لنا إبانا ينسى لا يغشي الحوكا من كفر أو نفاق أبين بيئيلا كافرشي لمنا بيشي وفي إبن سريع ويا أبين أبين الشيوى كافرشي أبين الحوكا بعضي كتا جمع وفي alama saboda taka ba, kuma duk abin da zai bayyana a hannun mahaukaci ko da na kawariƙul ada ne, ko da mahaukaci zai gaya muku wani abu kuma ku ga ya faru tare da cewa wani abu ne na koyi ko ya bani labarin wani abin da kai kaɗai ka san shi, ya ce ka yi kaza abu kaza ya faru gare ka, kai kuma ka san a ce ya yi maka irin wannan, ko ya nuna wani da ya kansa kuma mutumin ya faɗi ya suma ko ya mutu, wato ka gani wani abu na ban al'ajabi ya bayyana a hannunsa ko mahaukaci ne, wannan ba zai sa ya zama waliyi ba. Saboda haka kawari al'ada kamar yadda muka faɗa, abubuwan da suke keta al'ada dan sun bayyana a hannun mutum, kawai ka kalle su su karan kanku ka ce saboda su ka ba wa mutum wani matsayi wannan kuskure. Annabi ne ko manzo, to wannan mu'jiza ce kat, wannan burhan ne, wannan aya ce mu'jiza ce. Idan kuma salihi ne, bawan Allah ne, mutumin kirki ne, a zahirinsa ba a ga wata alama da take nuna rashin tsoron Allah ba, a zahiri ba a ga wata alama da take nuna saɓan Allah ba, an gan shi yana muwazaba akan aikin da'a, yana kuma gujewa ayyukan haram, sannan kuma wani abu na al'ajabi ya bayyana ta hannunsa, musamman ma lokacin da ake da bukata aka ga wani abu na biya wa musulmi bukata ya bayyana a hannunsa, to wannan babu shakka ubangiji ne karama shi da wannan sunan wannan karama. Kaga a nan ka dubi shi wane ne abin ya bayyana a hannunsa, sannan ka kirawo abin karama. Idan kowa mutum ne fasiki, fajiri, mai saɓan Allah, mai keta dokokin ubangiji, baya bin alkitabu wa sunna, ya kirkiri bid'o'insa, amma kuma sai ka ga ganin abubuwa da suke bayyana a hannunsa wanda suka saba al'ada na ban al'ajabi, wannan istidraji ta lalace ubangiji yake masa, ba karama ba ce, don haka za ka iya ga irin wannan abin da ka ba za ka iya gani nuna abu kuma abin da ɗanɗe ba, za ka ga wanda a gurin bokaye, a gurin waɗanda ba ba musulmi ba kwata-kwata, ba su za taɓa da'awar musulunci, ba su taɓa yin sajidatan lillahi ba, za ka ga suna tare suna ɗauke da irin wannan. Kana so ka je India ka ga irin wannan tsafe-tsafen, wanda duk wani matsafi da za ka yi tankawo da shi a nan ba zai kai matsafin India ba, wanda tsawon tarihinsu an san su da irin wannan tsafe-tsafen. Zaka wannan kawai idan sun fito maka da wani abin da ya baka mamaki, kawai ga wannan shi kadai ba zai sai saka ce waɗannan mutane suna da karama a gurin Allah ba, waɗannan mutane suna da matsayi babba a gurin Allah, don haka manyan mutane ne ke girmama su, a dole sai ka duba salahin mutum. Shi yasa Ahlul Sunna ba zai rubu ba dan wani ya hau da duma ya tashi sama ya yawo, ko kowaye muka gaishe yana yawo da duma, in dai ba Ahlul Sunna bane ba wali ba kowaye ne. Daya ka je ka tashi a kan tabbuba ka yi waye ka yi waye duk a banza, wannan ba zai sa mu ce da ku waliyin Allah ba, har sai mun ga abin da Ubangiji ce allazina amanu wa kanu yattaqun, sai mun ga alamar iman da ta kawo tare da mutum. Waɗannan abubuwan su ne walittaka, kuma waliyi shi ba wai daban ba ne, kamar yadda suke da kan ai su waliyi sai a cikin ko a cikin malamai kawai ake samun waliyi. Abin da aka ce imani da tsoron Allah, sai da za a samu waliyi a cikin malamai, za a samu waliyi a cikin ƴan kasuwa, za a samu waliyi a cikin sarakuna, za a samu waliyi a gurin masu ƙananan sana'o'i ko masu manyan sana'o'i, duk za a iya samu waliyi a kowane irin tabaka, kowane irin aiki na mutane. Don haka akwai waliyi ɗan kasuwa ne kuma waliyi ne, akwai waliyi ma'aikaci ne kuma waliyi ne, akwai likita waliyi, akwai injiniya waliyi ne kuma waliyi ne. Kawai da aka ka ɗauka ayyar da taka ɗin da sai malami ne zai zama waliyi, kamar yadda mu aka riga aka nuna mana, da aka an taƙaita walittakar a cikin ai Allah ta allazina amanu wa kanu yattaqun, to imanin ne da ta ƙawa ba wanda zai yi shi sai malami, kada sai malami ba. Sai ma za ka ga su manyan ba sa iya zama waliyan, sai dai su manyan su ne waliyan, har kullum su manyan su ne waliyan, su ne ya'yan in sun mutu ya'yan su zama su gaji walittakar. Wanda kuma Al-Qur'ani da Sunna duk ba su nuna haka ba, don haka a cikin kowace ɗabaka ta mutane za a iya samun waliyi, illa iyakar kamar da muka faɗa waliyin hawa-hawa ne, babu shakka annabawa da manzanni su suke ɗori a harkar walittaka, imanin su da taƙawarsu ta fi ta kowa. Don haka in ana magana walittaka, cikakkiyar walittaka, to babu kamar ta annabawa da ta manzanni. Sannan a gurinmu waɗanda suke biyo bayan wannan martaba su ne sahabbai, kamar sayyidina Abu Bakar, sannan Umar, sannan Ali, sannan sauran asharatul mubashirin bil janna, waɗanda duk waliyai ne, waliyai ne waɗanda suka san aqidar su ma, ka san su kansu malamai masana walittaka din, sun yi ta debate akan sha'anin waliyi, shin waliyi zai sai ya cika da imani yake waliyi ko ko a'a, sai haƙi masa ta zama hasana, kafi masa ta zama hasana kan da yake waliyi ko ko a'a, ba ka wasu ce sai ya zan haƙi masa hasana ce, to kaga wannan ai ba za ka sani ba, waye san haƙi masa, ba za ka yi sanin wanda al-asharatul mubashirin bil janna, waɗannan ba za Allah ne ya labarta musu haƙi masa, Allah ne ya ce ya yarda da su, ya musu alƙawarin aljanna, kaga wannan abu ne daga Allah, to ba da ba ka iya kiyasin kuma wani akan su ba, ka zo ka ce to kuma duk wani waliyi sai ya zama kamar asharatul mubashirin bil janna, wani kuma ya zo ya ce ba sharadi ba ne, saboda in ya san aqibarsa wannan za ta sa shi ya riƙa gururi, wannan ba sharadi ba ne shi ba. Saboda haka abinda aka sani shi ne imani da taqwa, mutum za a iya zama waliyi saboda yana da imani da taqwa, kuma daga baya al'amuransa su canza, wannan zai iya yiwuwa. Yana da imani da taqwa a farkon al'amari, ana tafiya tare da shi ba haka ga alamar fadarewa tare da shi ba, kuma daga baya Allah ya jarrabe shi, kaga ya faɗa wasu hanyoyi, ya faɗa wasu ayyuka, wannan zai zata iya yiwuwa. Saboda haka wannan kasancewarsa dan daga ƙarshe zai zama wani abu, bai hana daga farko ya bayyana da sifofi na walittaka, daga ba kuma in yi ridda shi ke ya yi ridda ya rusa wa kansa abinda da ya fara ginawa. Don haka ba sharaɗi ba ne waliyi sai ya san khatimarsa, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da gashi yadda Allah ya musu alkawari aurata suke a aurata suke abu darda in ya karanta wa in minkum illa waridha sai kashi da kuka sai me yasa kake kuka yace eh Allah ya faɗi zamu shiga amma bai faɗi zamu fita ba ya faɗi shigar amma ban sani ba ina cikin masu fitar lokacin tsallaka sirai Allah ce kowa sai ya fita kan doron jahannama ya tsallaka sirai sai an ce za a bi ta kai a wuce amma ni ba ni da tabbas in da zan wuce an nuna yin fashi da kuka wannan tasa suke kuka ku kaga duk da gashi ubangiji ya musu bishara amma ba su fi jiki ba wannan bai sa sun ɗauki cewa ai to kun dan mai ga mun haye gada ubangiji ya riga ya mana albushin ba to dan safa annabi sallallahu alaihi wasallam haka kaga ai wanda ba su bashi yafi kamata ya zama cike da tsoron Allah har kullum kada wani matsayi da yake jin yana da shi mutum zai san yana da imani akwai bambanci tsakanin in san cewa gargadan iko ina san Allah ina san manzon Allah wanda yana faɗar wato ilimi ne da kowa zai iya jin sa a cikin sa in mutum yana san Allah ya san in baya san Allah a cikin sa ya san in yana san manzon Allah a ran sa ya san in baya so ya san in yana girmama shari'a ya san in baya girmama ta ya san baka mutum zai san wannan baka zai san cewa yana da imani yana da takawa zai iya sanin wannan abinda Allah ya hana shi ne ka fito kada cewa ni fa mai imani ne mai tsoron Allah wannan shi aka hana wala tuzakku anfusakum wa ala kulli wasqin littaqa bai da ya hana ku tsarkake kawo kanku duk da mutum ya san yanayin sa amma Allah ce kakka tsarkake kanka to kai da ka fi sanin kanka an ce kakka tsarkake kanka ya kuma ne zai tsarkake ka wanda shi ne san ka ba shi yasa aka ga za ka zo ka nada wasu kace wannan kakka yake hukunci su wa lillahi kai da Allah bi abisu sai da mutum kyawun fata muna yi masa kyakkyawan tsammani muna masa wannan fata wannan yana da kyau kowane mumini ya kyauta sa da wasu mumini amma ka ji cewa kat wannan Allah ya tada shi in ba waɗannan da Allah ya faɗa ba radiyallahu anhu wa radu anhu in ba su ba sai dai kowane mumini ka kyauta ta masa zato ka yi masa kyakkyawan fata saboda wasu alamu na zahiri da ka gani a tare da shi wannan yana da kyau ka kyautata masa zato ka yaba masa abin da ka gani na zahiri amma ba ka yanke cewa har gurin Allah yardaje ne ba wannan ba za ka iya ba Allah shi kadai ke iya bada wannan shaida ya kuma bada su kan wasu mutane kayyadaddu bai bada su akan kowa ba ya bar sauran mutane kuma kowa yana jin abin da yake ji a ransa sannan kuma ya ja kunne cewa kada wani ya fito ya tsarkake kansa kaga kenan in kai da ka san kanka an ce kanka tsarkake kanka ila kuma kake da lafiyar ka tsarkake wani wanda shi baka san shi saboda haka mutum zai iya sanin wannan amma ba zai iya sanin shi yardaje ne a gurin Allah ba ko a'a wannan ba aikin sa bane zai iya sanin cewa ina da imani ina da takawa ina san Allah da manzonsa ina san shari'a ina ganin girmanta zai iya sanin wannan a karan kaina amma shin Allah ya karbe ni ya yarda da ni ya amince da ni wannan kuma sai dai ka rubuta Allah Allah ya karbe ka ya amince da kai ya karbi ayyukanka wannan roƙon Allah za ka yi ba ka da damar ka ce ai tunda na yi imani na yi takawa na yi kaza dole ne ma Allah ya karbe ni ba dole baka san kuma menene zai biyo baya ba ba ka da wannan ubangiji shike rike da zuciyar bayansa yukallibuha kayfa sha'a roƙon Allah za ka yi ajiye zuciyar ka ya tsayar da ita akan wannan yanayin da kake ji shi yasa manzo Allah duk da yadda yake manzo Allah ne ya riga ya samu garanti a gurin ubangijinsa amma addu'a yake dan ya babu ko koyarwa ya mukalliba qulubi sabit talbi ala dinika haka duk bawa haka ya kamata ya zama kada ya jijji da kansa wanda ga wasu bayan wasu mutanen har ne ma suke wani lokaci sun tsaye wa Allah goyi kaga mutum saboda yana yawan da'a yana sallodi akai baya barin sallah ta wuce shi yana azumin nafil hudu alhamis da litinin da siyamul bayt da sauran wasu azumin muka za su rika zuwa nafil hudu yana da dukiya na alkhairi duk inda ake bukatar wani taimakon za ka daji ya bayar da zarar Allah ya jarrabe shi sai kuma ya rika a aiki yana bata rai ya Allah zai masa haka wato bayan ubangiji na gama yi maka abin da kake so ni kuma sai ka yi min haka akwai wasu bayin wanda shedan ya riga ya shiga zuciyarsu ta wani kwakwalon lokan da ba sani ba ka yi wa Allah haka ai da kai da abin da ka mallaka da lafiyarka da dukiyarka da mutuncinka da sarautarka da jama'arka da komai da Allah ne shi ya baka yanzu wanda ya ce riƙe min kayan da nawa sanda ya zo karɓa sai ka yi tsaki ka damu baka in lafiya shi Allah ne ya baka lafiya. Allah ne Allah shi ya baka lafiya. Baka randa da ya karɓi lafiyar kayan sa ya karɓa ko kuma ka daru ba sai ya kai a gurin sa kai ka ce ya Allah na tsaya lafiya ka ya kuma baka biyo da dijital kullu kuma haka ba za ka ga Allah haka ba in dukiya ce ai ba da ita ka yi ka ba a nan da ka zo duniya Ubangiji ya sara maka asbabin da kake samu wasu suna nan sun fi ka tsoron Allah sun fi ka kakawa amma Ubangiji sai mai ba su ba kai ce ya baka tsoron da Allah ya jarrabe ka barayi suka yi maka sata ko kai gobara ko wani abu ya saku kada ka ji ciwon cewa yaya duk alherin nan da nake yi yaya za ka yi min haka a gurin Allah abu ne mai sauki ya rika cewa Allah why shi abin sa mai sauki ne wai danne Allah za ka yi min haka danne shi ne ka za ka yi haka ba danne ko me da kake da shi ai she baka nashi ne ya danka maka sanda ya gada ma ya karba ka mai da al'amari zuwa gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wata musiba da bai da al'amarin ka zuwa gare shi baka san ko wani mutu da Allah zai maka ba sai ya ninka maka fiye da abin da ka rasa annabi ayyub da Allah ya jarrabe shi daga bani Allah ya masa wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahu ubangiji ya bashi ya dawo masa da iyalansa ya kuma ninka masa sai ya hakuri inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab baka kai hakuri baka san ko abin da ubangiji zai maka ba baka ba daidai bane ka rika jin cewa ai kai kana yi wa Allah kaza da kaza da kaza baka kai da kada ya jarrabe ka wata rana ya kora maka wani abu a duk abin da ka gani daga Allah yake ka mai da al'amarin ka ga Allah kai addu'a Allah ya sanya wannan abin da ya shefa alheri wataƙila akwai wasu musulmi da suka fi girman wannan suka zo sabai ka ubangiji ya takaita maka su suka tsaya a haka baka sani ba Allah ya kusa sarki ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in kun jira da daga bismillahir rahmanir rahim inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من هو الا مؤتكم سلكي جوديه da ya sake haɗa mu a wannan lokaci mai albarka a watan Ramadan a wannan shekara ta 1430 a wannan masallaci mai albarka mai tarihi wajen gwagwarmaya ta sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama da watsar dukkan wani abu wanda ya ce kare da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kowace da farkon kare kafin mu shiga karatu muna nuna ta'aziyyar mu ga ɗaukakkun musulmi na wannan jiha ta Borno da wannan gari na Maiduguri tun daga kan gwamnati zuwa masarauta har zuwa ɗaiɗaikun jama'a musulmi mazauna wannan gari na Maiduguri ko mazauna wannan jiha ta Borno a kan tashin tashina da fitintunu da suka faru a kwanakin baya muna fatan Allah maɗaukakin sarki kalo ya sake maimaita mana irin waɗannan munafiku muna kuma addu'a da fata wajen Ubangiji maɗaukakin sarki ya gafarta mana dukkan musulmai waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon wannan tashin hankali kamar yadda muke addu'a da waɗanda suka fara dukiyoyinsu Allah da kuka kun san kin ya mayar musu da nake alkhairin abin da suka rasa muna kuma
kowa da hukuma da malamai duka irin matakan da aka dauka na aga cewa wannan fitina ba ta cutar da musulmi da musulunci cuta mai yawa ba ko mai dogon zango. Babu shakka don cutuwa an cutu don tabo an samu shi to sai dai Allah maɗaukakin sarki ya sakanta abu. Waɗanda duk suka yi hoɓɓasa tun daga jami'an gwamnati har zuwa malamai masu karantarwa da kuma matasan wajen su ga cewa wannan fitina ta taƙaiti ba ta yi tsaye ba ba ta kuma yi dogon tasiri ba a kan rayuwa ta musulmi da karantarwa ta musulunci, muna yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya su ya sa musu ladan ayyukansu a cikin mizanin ayyukansu na ranar gobe kiyama. Babu shakka malamai na ahlus sunna malamai na sowa annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan gari maiduguri da kuma wasu garuruwa na tsofa wannan jiha ta Borno, babu shakka sun yi iya ba sun kokarin sun kafin abin da kai haka wajen faɗakarwa da wayarwa da kai da bayanai dalla-dalla daki-daki a kan wannan fitina da kuma taɓar irin sakamakon da za ta haifa. Babu shakka malamai na sunna sun yi iya ba sun ƙoƙarinsu wajen su ga cewa sun kasance samari da dama kada su faɗa cikin wannan rami wayarwa ke mai yanka. An yi hudurori, an yi laktoci, an yi karantarwa, ina tunawa wannan masallaci shi ne jagaba jagora wajen faɗakarwa bisa ga wannan fitina. Domin wannan masallaci kamar yadda aka sani an assasa shi ne a kan karantarwa ta ilimi, duk abin da za a faɗa abu ne na karatu na ilimi ba abu ne kawai na a caza mutane a zuba su ko da kuwa ba bisa gaskiya ba. Marigayi ɗan'uwa Sirdatar Mahmud Adam Allah ya ɗauka da rahmarsa a wannan masallaci ya tsaya ya yi lacca doguwa a kan wannan fitina, ya ja hankali ya yi faɗakarwa ya nusar ya karantar ya wayar da kai. Haka nan a wasu gurare ya yi yamma kuma malamai da dama a wannan jiha a wannan gari na Maiduguri sun yi irin wannan. An yi faɗakarwa a masallatai a kan mimbari a gidajen rediyo a kafofin watsa labarai duka an yi ta amfani da waɗannan damammaki wajen a damar da mutane haƙarin wannan magana wannan tafiya da kuma irin abin da za ta haifar idan har ba a tashi tsaye an yi da mutum. Wannan babu ko shakka babu wanda ya isa ya ja da ahlus sunna a kan cewa sun yi iya da sun ƙoƙari sun yi bayani da su ɗaya ba. Babu wani abin da yake na gaskiya ne ya kamata a faɗi shi da ahlus sunna suke jin tsantsar ko suke jin tsoron su faɗa. Babu waɗanda rayuwarsu ta zama cikin barazana game da wannan fitina irin rayuwar ahlus sunna sun suka fi tsiya tare da cewa sun suka fi kowa faɗakarwa da wayar da kan al'umma. Samari da dama sun shiga wannan tafiya sun kuma fita a dalilin faɗakarwa da farantarwa ta ahlus sunna su kaɗai da dama haka ta faru. Makkar mutum ƙarshe yadda muka yi a nan masallacin da kuma masallaci a masauk a alimin safaha a kan nan nan tafiya na sauwacin mun ka faɗi irin hanyoyi da suka kafawa a wasu ƙasashe a tarihance na irin wannan zafin kan wanda kuma daga ƙarshe haka suke zama na bayi su zama kusa. Mun ka kawo misalai daban-daban da su manya-manyan jagororin tafiyar waɗanda galibin su ba nan a tarihi ya nuna ba malamai ba ne ba makaranta ba ne ba waɗanda suka san addini ba ne galibin su suke jagorancin tafiyar. Mun faɗi irin wannan taka wajen guda uku ko wanda kuma da dama sun tawara sun ji wanda kowanne wani tsoro inda irin wannan mun tsoro ya fi ku babu inda zuci domin ba uku ce hanyar da ya kamata kan ba. ita ce hanyar Allah da manzansa ba. Musa bayanin cewa shi jihadi a musulunci ƙarfi yake ƙara wa musulunci ba rauni ba. Dukkan wani motsi da za ka yi musulunci ya raunana, musulunci da ihu wanda ba shi ne jihadi ba, shi ne musulunci. Jihadi duk inda ka ga an ce jihadi ko musulunci ƙarfi ya ƙara, ko ba alfahari ake da yamma ka duba yakin Badar. Allah ya kira shi yawm al-Furqan, yawm al-Taqal Jam'an. Wanda ba ana alfahari da yakin Badar a tarihi, wanda ya zo Badar ma Allah ba ya fito sarki su ya maka fito sun aljanna tun a nan duniya. Allah ba ya fito sarki su ya maka fito sun aljanna tun a nan duniya. Allah ba ya fito sarki su ya maka fito sun aljanna tun a nan duniya. Allah ba ya fito sarki su ya maka fito sun ko an Badar ku je ku abin da duk ne ga dama na yake muku. Kada da aka ake wa nan sahabi idan ya zo Badar, sahabi ya kan yi alfahari da cewa shi ake yi yankin Badar, don ya samu wannan tabo da su daga Allah. Amma ya ke zai duka ba. Ka ga duka da akwai wa mutum biyu a yankin Badar. Ban raja ta aka yi. An kashe saba'in nan saba'in sab. Amma duk da haka ko wajen yakin uhu don raba su. أولم ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هو ذا مصيبة هو ذا الربع باع أيها مصيب كرامي وسوءات يأتي قهدي وكنت أقول ولا أصاريني أنا يا بوحة أنا فأصاريني فأتسي أن أؤذي أما ذا فدع البدن كان يدسون روايكم بعضنا مثل انت يهو أرسي وفا قاعد انت مالي كنت تسوى وان كانت بدر ثم في أبقى انت كنا بدر حتى لو اتاروا المسلمين سبت وفن كنا بدر ما يدى المسلمين سبت ذات خاب سوى بل موك سنة المسلمين وغير سنة صالح عرفي موك سنة اتاء الكهن بس ثم موسى خطا كما قال سنة مولي سايا ثم يدى تاريه سيئا idan ka ɗauki sirar manzo sallallahu alaihi wa sallam ita ce sira da za ta ba ka hoton yadda ya kamata ka yi da'awa akwai guda ko wani zamani za ka ga cewa sirar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da'awa da kira da karantarwa ita ce ta samar da daula ta musulunci ba ta ce duniya ta ce yi kare daular wani yayin da wasu suke ƙoƙarin karya sai da aka samu daular sannan kuma ta koyi ya amfani wajen ya kare mutuncin daular ko akwai wanda yake ganin ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo Makka farko sai ya yi mutum da Abu Jahl da Umar ibn Khattab mu zama su ya gabanni a Makka ila su Bilal ila su Khattab ɗan ɗan Bilal mu ji a zo a yi ta zama don Ka'aba haka yi ba ta yi ba da'awa ya yi sai ana cutar da su ana nuna masa kiyayya ana shaƙi su yana sallah ana kashe wasu daga cikin sahabbansa irin su Yasir mahaifin Ammar irin su Sumayya ana dukan wasu azabtar da wasu irin su Bilal ya yi ta haƙuri ya yi ta juriya ya yi ta karantarwa har sai da lokacin da daular ta kafu ta hanyar karantarwa mutanen Al-Ansar mutanen Madina Al-Aysi Al-Khazraj sako bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da su cikin karbi da aya har suka danka masa su gaban su ba ta ko biyo ne ba ta ne ta ba duka da musuwa da yarda da abin da yake da su duka da haka ne suka karbi musulunci suka su gaban kanta daga wannan lokacin daula ta musulunci ta tsaya a shi da wanda yake da biyo al'amarin kada ku koma kafa kafa ko na ta koma sama yace zai kawo wato zai ba wa bishiya ruwa ta sama ba ta kasa ba ta ga anan yana da kazan ta sallah ya kuce ba za ta mu hankali da ni saboda haka abin da muke faɗa a sau tari abubuwa da yawa ne suke tarar da ilimi irin wannan fitintuni ba wai mu kaɗai kafawo ba mu ba kamar da suka yi jira na cikin da muka yi tsaraki mun tattar wurare daban-daban aka kai kafawa mu da yake kuma wannan shine wannan farko kuma muna roƙon Allah da girman sa da sunayen sa masu girma da sunayen sa masu tsarki da zama wannan kuma shine na ƙarshe kada Allah ya dauke ku sai ya fasa nemo ta da hanta na cikin wannan ina da su irin wannan da dole ka irin wannan da yake ta fara da fara zuriya na fara addinin mu ta fara mana ta fara ta fara mana zaman lafiya a wannan kafa idan da zaman lafiya ta addini zai ci gaba amma idan babu zaman lafiya addini ba zai taba ci gaba ba kullum ya alama cikin tsoro da fargaba da tashin hankali in ba dan zaman lafiya ba wannan karatun namu ba zai yi ba ba yadda za a yi duk inda zaman lafiya a tarafa shi to babu tsafta addini ba ya zai lokaci komai ne za ka faru karantu dole ka tsaya tsayarwa dole ka tsaya mutane ba kowa ba dole ka samu sallaci ko sallata ba ka zaman lafiya ya ko zai kusa Allah da ku sanki yawa ainihin ƙuraishawa in tunani ya buran ta muku wannan a cikin lu'ula ta ƙuraish lu'ula ta ƙuraish lakin shi ta'u sai فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فبرا تتفاهموا أبن كل ذاك الشيء تفاهموا شيئا لا فيها ولا سوى ثلاثة باما تفكية متى يؤدين ودى الله بأيك في الفلك يدين إلا أن من تكون في مسمى فعلية ثم سوف تأي أولا ريضا من دمان ودسكوا أولا بسكوا هذه الفكية كي تجد الظهور ما لم يكن سيأخذ الظهور يقصد الظهور wato duk mai son shahara shahara ne dan shahara ta ya ta kai su ba halaka sai shahara yana jawo halaka akwai waɗanda suke kokarin su tsere tun da suka fita su nuna tun da su gaba wato mutum bai tsaya ya yi karatu yadda ya kamata a yi shi ba amma yana so ya zama sha yana so zama imama babu shakka wannan gaggawar da su da dusun za ta dafi ya faɗa cikin wani rami kuma ba zai faɗa su kaɗai na ƙarshe ko ya faɗa ne wasu an tafi abu na biyu da yake haifar da irin wannan akwai rashin tsayawa a yi karatu a gurin waɗanda ya kamata a yi karatu a hannunsu shi karatu wani abu ne wanda yake fita da ta hanyar da ake gudu neman su kan da ka same shi amma da zai ce zan yi wa karatu wato kafan karan mahaifiya ko ya zaka hayar tsayara ya da tsafta zan yi sauyin tsammani zai zama kamar gudu a gonar arba ya kasa gudu a gonar arba abinda zai faru kenan zai yi fita a jiki ta ɓadda yana tsammanin da zai yake yi الإمام الأوزاعي يمت وكان العلم في أفواه الرجال كان العلم في أفواه الرجال فلما دخل في الكتب دخل فيه من ليس بأهل فإن كان أسان إبن بيسي كذب رمالي قالوا أبو من فتن بكا كاي سرع في أبو موسى سرع فدك لو قسم بأكرمي في إبن بيأتى كل مجلس سبب ركب وقسم شك موسى يسكر أسباء أنبع باعها ليس لك suka rika nuna su ba sun kai matuƙa ba za su saurari nasiha ba da za su saurari gyara ba da za su saurari faɗakarwa ba wanda yana haifar da irin waɗannan abu na biyu raba jama'a da nagari a raba tsakaninsu da malamai ta hanyar ɓata sunan malamai ko a ce yana ɗan san zagin nan musulmi ko a ce yana ɗan san wasu ko a ce yana kaza ne ko a ce yana kaza ne a yi taɓata sunayen malamai domin gaba ɗaya jama'a suke ba ruwansu da malaman to idan aka ce ba jama'a suka ce ba ruwanmu da malamanmu to kuma irin waɗannan ɗan ilimi su kuma su wasu karɓi na gama su fi su jagoranci su ka ga nan ma an shiga cikin wata wani kadarko na matsamma kadarko na halaka abu na uku akan samu wato abu na hudu kenan akan samu wasu daga bayan mahuli su rika danna limaninsu daga nesa ana amfani da wasu ta hanyar da za a karya musulunci a gaba kowa da ya sani ba ko waɗanda suke gaba gaba ba su sani ba amma wasu ne suke jujju da su wannan wanda yake jagoranta saboda haka ta haka a yi ɓarna a kawo tashin hankali a zubar da jini a halaka dukiya a kawarwa da mutane hankali a hana su nutsuwa a hana su fita masallatai da kasuwanni akwai wani ya rikici, akwai wanda suna son su ga sun karya musulunci amma sun san fito na fito da musulunci da za su yi ba, an gada a baya an buga an bar musulunci a yadda yake. Sai aka so aka ga cewa babu abin da ya fi na a yaƙi musuluncin daga cikin ka, a saɓuwar a zaɓuwar su jahilai masu son duniya, masu son shahara, masu son su ce ba munan a yi amfani da su wajen a ga an cutar da musuluncin ƙarƙashin waɗannan abubuwa su san su ne suke ta tabbatar da irin waɗannan abubuwa abin nan su tuntuɓe a gurare daban-daban. Muna fatan Allah da aikin sulhu sai da wannan abin da muka gani shi da na farko shi da na farko, kuma wajen za mu ɗauki izina mu wa za mu ɗau darussa don komai da yake faruwa a rayuwar mu ne a kai darasi ko da yau da za ka gani ya faru a cikin rayuwar musulmi a kai darasi a gaba da amrul mu'min in man amrahu kullahu rahu wa in asabat da in asabat sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabat darra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Al'amarin mun ne gaba ɗaya alkhairi ne, in abu ne mafarin ciki ya samu su ce ya zo da Allah sai in yi ya tsara masa domin sa karfin da azumin masa kada alkhairi ne. Idan wani abu da ɗin ciki ne sai ya haɗu da zuri ya bai da al'amarinsa da Allah, ba zai yi ciki da azumi ba, ba zai yi ciki da Allah ba. Kuma yadda muke ganin wasu sai suke ƙoƙarin su amfani da wannan dama su yanzu azumin su ne. Wani wasu ta yi addini ne na yanzu hawa subhanallah, ya za a yi addini wanda Allah maɗaukakin sarki ya kira yake da musulunci inna dina inda Allahul Islam, wanda Islam yana ɗauke da ma'anar salam, shi ya sa gaisuwa ta musulunci ta zama salam, zaman lafiya, aminci. Ko yaƙe-yaƙe da aka yi a tarihin musulunci don an yi su ne don a tabbatar da zaman lafiya da aminci, a zo da sauyin wasu haƙƙi a daidai dandam ne wasu a zo da cin zarafin wasu kowa ya samu haƙƙin ta yadda ya kamata. To ta yaya za a yi addini mai irin wannan kuma a ce kuma shi ne ya kawo rigima, shi ne ya kawo kwashin hankali, za mu farka wata dama ce da wasu ke ƙoƙarin su yi amfani da su da ita kamar yadda Larabawa suke cewa wa sa'duna min al-miyah al-asfar, da ko ba su ƙoƙarin su yi su su kamo kifi amma a cikin gagalgalar ruwa, sun zai kama kifi amma a cikin kasami. Saboda haka muna fatan irin waɗannan abubuwa da za faruwa a rayuwarmu za su zama darussa muke ɗauka a ƙarƙashin su, wanda a yanzu lokacin mu na tafsiri ba za mu iya zaƙulo wasu kaɗan daga cikin darussan da ya kamata mu karanta ba, wa la'alla in lokaci ya yi ko a tsakiyar karatu idan muka samu munasaba insha Allah za mu isara zuwa da wasu darussa da ya kamata a ce kowane mumin ya karanta ya ainihin fahimce su daga wannan hadisa ɗin. Idan ba manta ba azumin mu na bara muna cikin suratul Hud, suratul Hud surar da muka ce ta sauka